إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kwanan wata 14 ga watan al-Muharram shekara 1448 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shi ya dace da 29 yan uwa zamu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala cikin darasin littafin mai albarka na sifatu salah wallafar الشيخ محمد سالي الأثيمين عليه رحمة الله واتنساتي إذن ما أمن تابا من بتدك تكين فسلنا قوم الشاء نقوم ديدي فسلن دمالا يمن بياني أكرشان سأكون وصوفا إدوزي قدابي ما سجرما يوكما إن شاء الله تعالى زمتاشني أكون الخشوع في الصلاة وما يذكر نقصها fasali na 11 malaiti al-khushu'u fi salati khushu'i a cikin sallah wa ma yajburu naqasaha da abinda yake gyara tawayar da aka samu a cikin sallah shine abinda malam zai tattauna a cikin wannan babi abubuwa ne guda biyu na farko khushu'i me ya khushu'i galibi da Hausa akan fassara khushu'i da nutsuwa amma khushu'i ta kunshi abubuwa ne guda biyu shine huduril qalb wa sukunul jawarih huduril qalb wa sukunul jawarih shine halatto da zuciya lokacin da kake sallah ka gaya wa zuciyarka kana wani aiki na musamman kana gaban Allah madaukakin sarki a lokacin da kake sallah sannan kuma dukkanin gabanka su amsa buƙatar zuciya wajen samun cikakkiyar nutsuwa ta yadda zaka yi sallah ba tare da idanka yana kalle-kalle ba hannunka yana motsi ba jikinka yana rawa kafa duk waɗannan abubuwan zaka kawo da su abubuwa guda biyu suke shiga ƙarƙashin al-khushu bayan zuciyarka ta nutsu bata tafi yawo ba tana tare da wanda kake gaban sa shine Allah madaukakin sarki sannan kuma gabanka su ma sai su nutsu yadda kaga soja ke makewa ya makale ya sara a gaban ogansa to abinda zaka halatto a zuciyarka yafi wancan abinda soja yake yi dukkanin gabanka su nutsu dan malamai suka ce kaida sai zuciya ta samu nutsuwa ne sannan gabbai suke goya mata baya in zuciya tana yawo to zaka iya samun gabbai su ma sun tafi yawo ko abin da ya kamata haka al-imam al-bayhaqi da abdurrazzaq ibn hammam as-san'ani cikin littafin sana al-musannaf sun rawaito athar daga babban tabi'i sa'id ibn al-musayyib alayhi rahmatullah cewa asali hadisi ne amma hadisin jingina shi rabbin sa zuwa ga manzon Allah tsira da amince tsara tabbata a gare shi bai inganta ba to amma maganar a tsaye da ita zuwa ga Sa'id ibn Musayyib wannan ya inganta yake cewa law sakana alqalb law kuna khasha' alqalb la khasha'at aljawarih indai zuciya za ta samu nutsuwa a cikin sallah to gabbai ma za su goya mata baya malamai suka ce saboda hadisin annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya goyi bayan wannan maganar hadisin an-Nu'man ibn Bashir رضي الله تعالى عنه حديث الناس سننني لأنه بصيرا دعا من شخص قارة تبتع قريشة كتوى إن الحلال بيّن وإن الحرام بيّن وبينهما أمور mushtabihat karshen sa annabi sirat da amci tsara tabbata gare shi yace inna fil jasadi bi mubghatan idha salahat salaha al jasad kulluhu wa idha fasadat fasada al jasad kulluhu sai yace ala wa hiya al qalb annabi sirat da amci tsara tabbata gare shi yace a cikin jikin mutum akwai wata tsoka wanda idan ta gyaru ta inganta to duk sauran gabbai da suke a zahiri ake kallon su za su inganta idan kuma ta lalace ta baci to duk sauran gabban su ma da suke a zahiri za su lalace sai annabi sirra da amince tsara tabbata a gare shi yace wannan gaba ita ce zuciya wannan sai nuna maka ashe idan zuciyarka ta yi abu wanda suke nuna yiwuwar abin su ne gabanka kenan ma'ana idan ka samu cikakkiyar nutsuwa da zuciyarka to gabanka su ma insha Allah ta'ala za su zamto a nutsi to wannan shine cikakken khushu'i zuciyarka ta nutsu gabanka su nutsu sannan kuma lokacin da ka samu tawaya a cikin sallarka ya za a yi ka gyara insha Allah ta'ala din malaje mana bayani a cikin wannan babi idan mun shiga ciki malaje qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya fada yace qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil laghwi mu'ridun walladhina hum liz-zakati fa'ilun والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون مالك waɗannan ayoyi guda 10 ko 11 na farkon suratul mu'minuna wanda Allah madaukakin sarki ya buɗe waɗannan sura da su farkon littafin baban da malami mana bayani game da falalar sallah ya kawo waɗannan ayoyin amma ya kawo iya qad aflaha almu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un sai sallaka kuma sai kawo can karshe walladhina hum ala salawatihim yuhafizuna to amma nan sai kawo su gaba ɗaya zamu dan fassara su a gurguje kamar yadda malami ya kawo su Allah subhanahu wataala ya ce qad tabbas haqiqa aflaha almu'minuna muminai sun samu rabauta muminai sun kai gagaci sun tsallake rijiya da baya shine alfalahu shine nailul matlub wa zawalil makruh shine samun duk abin da kake bukata abin da kake so karshe ita ce tsira da samun aljanna sannan kuma da gushewar duk abin da baka so abin ki mafi girman abin ki a wajen dan adam ita ce wutar jahannama Allah ya kiyaye mu to Allah madaukakin sarki yace mu'minai sun dace duk abin da suke bukata Allah madaukakin sarki ya ba su duk abin da ba sa so suke ki suke fata Allah ya musu tsari da shi Allah madaukakin sarki yace ku je na tsare ku shine ma'anar qad aflahal mu'minuna kamar ka tambaya cewa ya Allah subhanahu wataala su wane ne mu'minan da kake bayani sun samu wannan tagomashi sai Allah ya je maka bayanin su waye mu'minai ceci alladhina hum fi salatihim khashi'una sune waɗanda game da sallar su khashi'una suna samun cikakken khushu'i to sai ka dauki khushu'i a bisa fassarar da muke masa shi yasa al-imam ibn kathir alayhi rahmatullah a cikin tafsirin sa yake cewa allaqa allah subhanahu wa ta'ala al-falaha bil khushu'i yace Allah madaukakin sarki ya ta'allaka ya rataya tsira da samun rabo gaba daya sai ce da khushu'i da samun khushu'i a cikin sallah yace wadalla hadha ala anna man lam yakhsha fi salatihi laysa min al-muflihin yace sai wannan ya nuna cewa ashe duk wanda baya samun nutsuwa irin wacce muka ambata a cikin sallar sa malam ibnu kafin yace to baya cikin masu rabo kenan duk wanda idan zai sallah baya samun cikakken nutsuwa a zuciyarsa baya samun cikakken nutsuwa da gabban sa yana sallah zuciyarsa ta tafi yawo yana sallah gabban sa suna ta motsi wannan baya ɗaya daga cikin al-muflihuna masu rabu. Allah ya tsare mu. Saboda abinda Allah ya ce shine masu muminai sun rabu, ta sai ce su ne waɗanda a cikin sallarsu akwai khushu'i. To da ka sai ka je ka duba duk bayanin khushu'i a farkon littafin, dan mun yi bayanin sa, me ake nufi da khushu'i? Dan mutun yana sallah, fuskarka ta fuskanci al-qibla, gabbanka ta fuskanci al-qibla gaba daya, ka dora hannunka na dama akan nahagu, akan kirjinka, ba tare da kana rawa ba, ba tare da kanka yana kalle-kalle ba, kada ka kalli sama, ko ina a cikin ka ya nisu. Sannan zuciyarka ta rinka hararo abin da kake a lokacin na ibada, don kai ka samu khushu'i daidai gurgudan ikon ka dan uwa kai, daidai gurgudan abin da zaka iya yi. Idan shedan ya fauci zuciyarka yayi kasuwa da ita, sai ka fauce ka dawo da ita. Idan ya fauta ya tafi office da ita, sai ka fauta ka dawo da ita. Idan ya dauka ya tafi da ita wajen, haka za ku ta yi da shedan. Kada ka saka masa duk wanda zai shiga sallah, ayya mun sani abin da sanin ne a wajen kowanne ɗaya daga cikin mu. Sai dan baka shiga sallah ba, amma sai an fado maka da wannan shedan, dama yana fado maka da wannan ma fado masa da shine abinda zaka kai yana yi kana aka gama sallah. To in kai aka insha Allah ta'ala ka samu khushu'i, ai babu wanda zai ce maka tunda ya fara sallah har ya gama tunanin Allah yake, ba haka bane? Tunanin lahira yake tunda ya fara, a da wahala gaskiya. Amma saboda shedan ya san muhimmancin sallah, shi yasa baya bari kai ta yadda ya kamata. To yi kokari, yana yi kana yi insha Allah ta'ala sai ka kaci riba a kansa. Allah subhanahu wataala ya ce wallazina hum 'anil laghwi mu'riduna, daga cikin sifar muminai sune waɗanda game da duk wani yasasshen magana ko yasasshen zance, mu'riduna masu bujirewa ne, masu kawar da kai ne, babu ruwansu da al-laghw. Malami suka ce al-laghw shine kullu ma la fa'idata fihi min al-aqwali wal af'al, duk abin da bashi da wata fa'ida da zata dawo maka a duniya ko a lahira, magana ce ko aiki, wannan laghawi. Bata lokacinka akan abin da bashi da wata fa'idar da zata dawo maka da amfani a duniyarka ko a lahirarka, wannan laghawi. Ya shafi wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce ya shafi hadda, shirka, saban Allah, duk laghawi, da duk abin da bashi da kyau, da duk abin da yake wasa ne, wargi ne, bata lokaci ne. Kun ga muminan kirki, mutanen Allah madaukakin sarki da Allah yake son su, yake yaban su, ba sa shiga cikin irin wannan shirki. Shi sai Allah subhanahu wataala ya ce wa idha marru bil laghwi, sai ce me marru kirama. Da Allah yana yaban bayan Allah na gaura cikin suratul furqan, ya ce wa idha marru bil laghwi, duk lokacin da ake wani yasasshen magana a waje, in suka zauna suka ga mun banda yasasshen magana ba abinda ake, hira ce ta kawai ta babu wanda ne zai sa irin wannan hira, ba ta da wani amfani a duniya ko a lahira. Yace to mutanen kirki ba sa zama a wajen marru kirama, wucewa suke wucewa ta girma, in suka ga ana wani aikin da ba daidai ba a waje, ba sa zama a wajen, wucewa suke. Dan ka'ida kamar yadda na sha maimaitawa, duk lokacin da ake wani aiki ba daidai ba, ake saban Allah a waje, ka zo ka zauna, ko ba ka yi kana ta girgiza kai kana ta kai, idan aka tashi rubuta alaki kai har da ka za a rubuta, duk abin da aka ba masu wannan aikin kai ma za a baka. Kai ka zo ka zauna a waje, ana ta saban Allah a waje, kai kuma kana ta girgiza kai, kaga abin da suke ba su ne dace ba, amma ba kana wajen fa a zo ne, wallahi aka tashi ba da kamar shi har kai, yadda aka ba su alaki haka za a baka. Waqad nazzala alaykum ayati llahi wa yustahza'u biha fala taqaw dumahum, Allah yace hatta yaqubu fi hadithin ghayrihi, sai Allah yace me wa imma yusyannaka ash-shaytan fala taqaw ba'da dhikra alqami dhalimina, wata ayarkum Allah madaukakin sarki yace innakum idhan mithluhum, idan ka zauna tare da su da kai da su dai, to da kadi inda ake wani yasasshen magana da ba za ka iya nisiha ba, ba za ka iya hanawa ba, me yafi maka alkhairi? Kamar wajen kar ka zauna a wajen, amma ka zauna a wajen abinda aka ba su na laifi kai ma sai ka samu. Shi sai Allah subhanahu wataala ya ce wa idza sami'u al-laghwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaykum la nabtaqi al-jahilin, duk lokacin da suka ji wani yasasshen magana ko yasasshen aiki haka suke a'radu anhu, sai su kauce daga wajen, sai su bijire, sai su bar wajen, in ba za su iya hanawa ba. Sai qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum, aikin ku daban namu daban, eh amince tabbata a gare ku, amma mu ba ma neman abin da ake wauta da jahilci a waje, shikenan. Allah ya mana tsari da lagau. Allah subhanahu wataala ya ce wallazina hum lizzakati fa'iluna, siffar muminai ta gaba su ne waɗanda game da zakkarsu fa'iluna masu aikatawa ne. Ba sa ƙin fitar da zakka, sun yadda duk abin da suka mallaka Allah maɗaukakin sarki ya ba su don sun zo duniya babu komai a hannunsu. Haka suka zo a duniya hatta tufafi babu. Amma da suka tashi Allah maɗaukakin sarki cikin tagomashinsa ya ɗauki abin da ya dace da su ya ba su na dukiya. To sun yadda arzikin Allah ne. Saboda haka da Allah ya ce su bayar sai suka ɗauka suka bayar zuciyarsu a faɗaɗe, zuciyarsu a sanyaye ba sa jin haushi. Waɗanne su ne Allah yake bansu. Al-Imam Ibn Kathir da Imam Al-Qurtubi da sauran malaman tafsiri sun tattauna akan wannan ayat ta wallazina bil zakati fa'ilun, suka ce da yawa daga cikin malamai suna gani cewa wannan ayar ta sauka ne akan abin da ya shafi ba da zakka ta wajibi. Yayin da wasu malami suke gani cewa ba zakkar wajibi ake nufi ba, zakka ce ta zuciya, ma'ana zakatu nafs, tsarkake zuciya daga shirka, daga bid'a, daga saban Allah, duk abin da yake ba daidai ba. To Allah subhanahu wataala yana cewa ka tsarkake zuciyarka daga gare shi. Suka ce dalili shine wannan ayar ta cikin suratul mu'minuna aya ce makkiya, ita kuma zakka ba a fara zakka ba sai a garin Madina shekara ta biyu bayan hijira. Ina fata an fahimta. Sai shekara ta biyu bayan hijira Allah maɗaukakin sarki ya farlanta zakka, kaga bayan an koma Madina kenan. Amma wannan aya makkiya ce kafin a fara zakka wajibi kenan. Suka ce dalili na biyu kuma shine ka duba cikin Al-Qur'ani ɗan uwana mai albarka, duk inda Allah maɗaukakin sarki yake bayani akan zakka zaka ga yana gwama su ne da me, da sallah. Waqimus salata wa atu zakata wa aqridullaha, waqimus salata wa atu zakata warka'u ma'ar raki'in, ka sanin burjib haka ne ko ba haka bane? Suka ce na uku kuma in ka duba zakata wajibi, lafazi da Allah maɗaukakin sarki yake amfani da shi ne al-ita'u ba al-fi'lu ba, haka ne? Wa aqimus salata sai waf'alu zakata, ina fata an fahimta. Suka ce zakata wajibi, Allah maɗaukakin sarki yana amfani da lafazin ita, bayarwa, ba aikatawa ba. Nan kuma sai Allah maɗaukakin sarki ya ce wallazina hum lizzakati fa'iluna, suka ce kalli siyakin ayoyin da kyau da Allah maɗaukakin sarki ya ce qad aflaha almu'minuna alladhina fi salatihim min khashi'un, dan yanzu maka ba zakata ta wajibi sai ya raba zakka da me, da sallah, sai ya ce wallazina ma'anil lagwi mu'riduna, sannan sai ya ce wallazina hum lizzakati min, kaga sai da ya raba su. Amma a cikin Al-Qur'ani ka'ida duk inda sallah da zakka suke tare suke. To wasu daga cikin malamai suke ce duk bin zaka iya dauka kawai, zakka ta dukiya ka bayar haƙƙin Allah ne, zakka ta rai ka fitar, ka tsarkake zuciyarka daga shirka, tsarkake zuciyarka daga dukkanin abin da ba daidai ba. Mu'minai ta biyar su ne zaka same su game da farjojinsu, hafizuna, masu kiyayewa ne. Alfarj yana gasgata akan namiji, yana gasgata akan mace. Yadda shari'a ta ce namiji ya kiyaye farjinsa, haka ta ce mace ma ta yi ne ta kiyaye farjinta. Allah maɗaukakin sarki ya ce illa ala azwajihim, sai dai akan matayensu na aure, aw ma malakat aymanuhum, ko kuma abin da damansu ta mallaka na bayi. Sai Allah ya ce fa innahum ghayru malumina, da farjinsu akan matansu na aure ko bayinsu da suka mallaka. Allah ya ce to kaga waɗannan ba abin zargi ba ne, mutanen kirki ne bayan Allah, su ne mu'minai. Faman ibtagha wara'a dhalika, sai Allah ya ce dukkanin wanda ya nemi wata hanyar bayan wannan ta yayi amfani da farjinsa, fa ula'ika humul aduna, to waɗanda su ne cikakkun masu ƙetare iyakar Allah, su ne ƴan ta'adda, in ji Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan ayar Allah subhanahu wa ta'ala daga farkonta ya ce wallazina hum li furujihim hafizuna, su ne masu kiyaye farjinsu. Daga cikin ma'anar kiyaye farji, abu na farko malami suka ce shine siyanatuhu an nadhrin nas, ka kiyaye shi daga kallon mutane a matsayinka na ɗan adam mutum. To kada ka bari kowanne mutum ya ga al'auraka, kada ka bari kowanne mutum ya ga al'auraka ko da namiji ne ɗan uwanka, wannan haramun ne bai halatta ba. Dan zaka ga har yanzu irin wannan maguzancin da jahiliyancin wasu guraren bai banmu ba, sai ka ji ka tarar maza an tara kogi ana wanka, wannan ya tuko wandansa tsirara, wancan ma haka,
duk gashin nan kowa yana kallon kowa wani lokaci ma da kananan yara da manya gashin mutum ko kunya baya ce wani lokaci kana mutu zaka ga mutane gashin suna fawanka rauna ma guzanci haramun ne haramun ne bai halatta annabi kira da amshi tsara ta bata gashin shi da wani sabi
awwa ta kai
sautika amma malakace mai maka cika kiyaye al'awarka sai ga matarka ko ga abinda damun ka mallaka wani lokaci zaka a cikin gari ma a cikin birni sai ga mutum babba da shi ta matan aure da yara da suna ta wuce ba ruwansa bai bawan Allah ya je ya tsuguna kawai na fitsar da sa wannan haramun ne bayan haramci kuma zubar da mutunci rashin muru'a ne wannan ba daidai ba ne sannan abinda zai shafi kiyaye farji shine kada mutum ya aiwatar da shi wajen yayi alaka da matar da ba ta saba shine zina kenan ko haka nan kada mutum ya aiwatar da shi yayi alaka da namiji dan uwansa shine luwadi ko kada mutum ya aiwatar da shi ko mace ta aiwatar da shi ta yi alaka da mace 'yar uwarta shine as-sihaq abinda aka fi sani da maruwa dukkanin waɗannan abubuwan sun shiga cikin hibdul fard sannan malamai suka ce al-imamu shafi'i alaihi rahmatullah yace karkashin wannan ayar zai nuna maka cewa haramun ne shi ma mutum yayi amfani da kowace irin hanya wajen biya wa kansa bukata namiji ne kai sai kai amfani da kowace irin hanya ba tare da mace ba kai kadai sai ka biya wa kanka bukata shi ma suka ce wannan haramun ne haramun ne duk wanda ya halatta wannan ya halatta haramun zai iya rida ya fita daga addinin musulunci ina fata an fahimta ko da maganar da ake kawo daga Imam Ahmad ibn Hanbal ya kawo wasu conditions wasu sharadai gashi da sauransu eh ni ban fiye so in kawo irin wannan fatawa ba irin wannan zamani eh in ka kawo irin wannan fatawa to ka budewa dewa daga cikin matasa hanya ne dan su je su ta yin abin da ba daidai ba to haramun haka amfani da kowace irin ala kowanne irin kaya kamar yadda gasu na zamani kala kala da matasa maza da matasa su amfani da su wajen biyawa kansu bukata wannan duk haramun duk sun shiga cikin hibzul farji sai Allah madaukakin sarki ya ce ta hanya daya tunda Allah madaukakin sarki ya san cewa dan adam mutum namiji ko mace Allah ya sanya masa ghariza ta sha'awa to sai Allah ya fitar masa da hanyar da zai iya gamsar da sha'awarsa shine ta hanyar mace na kuyanga kenan idan mutum yana da kuɗi a da zai je kasuwa ya so kuyanga ko ba shi da aure shari'a ta ba shi dama ya sadaka da ita haka nan kuma mutum zai je ya nemi auren mace a wajen iyayenta ya ba da sadaki shi ma sai Allah ya halatta masa diddan me daga cikin manufofin aure dama dan a kawo da wannan ghariza din da mutum yake isa ta sha'awa to idan mutum ya aiwatar da farjin sa akan matarsa ko mace akan mijinta ko abin da dama su ta mallaka shi Allah madaukakin sarki ce to kaga irin waɗannan ba abin zargi bane amma Allah ya ce dukkan abin da mutum da abin da mutum yake dauka gaba daya famani butagha wara azalika duk abin da ba waɗannan abubuwan da muka ambata ba matar aure ba ba kuyanga ba sai Allah ya ce to waɗannan su ne masu ketare iyaka Allah madaukakin sarki ko me kai wanda ba wannan ba ina fata an fahimta yan uwa to wannan na ɗaya daga cikin siffofin mu'mine na gaskiya da Allah madaukakin sarki ya bi su a cikin wannan daga cikin siffofin mu'mine su ne waɗanda game da amanoninsu da kuma alƙawuransu ra'una masu kiyayewa ba su cin amana ba sa karya alƙawari cin amana da karya alƙawari na ɗaya daga cikin siffofin munafikai da manzon Allah ya ambata sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisan sa ingantu a amince maka kai ha'inci a baka amana ka tozartar da ita a baka amana ka ci wannan amanar wannan siffa ce ta munafikai kuma annabi tsira da amince sa tabbata a garshe ce ni kulli ghadirin liwa'un yawmal qiyamah duk wani wanda aka bashi wata amana ya ci ranar tashin alkiyama za a zo a tsaye da shi a kafa masa tuta a kansa wa yuqalu hadha ghadratu fulani a jikin tutar za a rubuta ga cin amanar da wani a duniya an bashi amana ne kaza ce sai a rubuta ga irin cin amanar da wani ga tuta nan a kansa an kafa haka manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ingantacce saboda ka cin amana ba ɗabi'a ce ta mutanen kirki ba sannan karya alƙawari shi ma ba ɗabi'a ce ta mutanen kirki ba dukkanin wanda zai alƙawari wani wani da yanzu ka kalli irin ɗabi'a ma da da mutanen mu suke yanzu mutun ya riga ya san fa ba zai ba amma zai faɗa ya sani sai ce ai kawai bar kawai na dora shi ne wai ya dora shi ya san fa ba daidai bane sai sai masa alƙawari ce rana kaza ce to kai kana gani rana kaza kaza ce ai na dora shi ne ko in ba ka ba damu na sai ka kalla fa kalla yadda mutane suke wasa da sha'irullah mutum ya san ba daidai ba yanzu kallar karya alƙawari komai sauki a wajen mutanen ba komai bane kwata kwata ba ma ma dauka su a matsayin laifi muna dauka su a matsayin wani abu ne na cikon rayuwa eh na cikon rayuwa kawai ci gaba zance in baka yi ba mutane za su takura maka wallahi matsala kake jawo rayuwarka wallahi fada kake hada kanka tsakaninka da Allah madaukakin sarki da amince tsara tabbata a gare shi kuma kamar yadda na ambata Allah mana tsari da cin amana da kariyar alƙawari annabi tsira da Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin siffa ta tara yace wallazina hum ala salawatihim sallolin su masu kiyayewa ne kunga an fara da allazina fi salatihim khashi'una gashi kuma an cike da wallazina ala salawatihim yuhafizuna to hibdu salah kamar yadda al-imam ibn kathir yace shine yuwadibuna alaiha fi mawaqitiha yace abinda ake nufi da wallazina ala salati yuhafizuna sune wanda suke kiyaye sallah akan lokacinta wancan ana bayani ne game da yin sallar kai sallar a cikin nutsuwa da kiyaye farillanta da mustafanta da komai nata da me da zuciyarka ga Allah wannan kuma ana bayani ne game da me game da yin sallar akan lokacinta kada sai lokacin sallah ya wuce ka tashi ka ce za ka yi sallah kada al'amuranka na duniya sha'anoninka su ɗauke maka hankali ka ki tsayawa ka bada haƙƙin Allah maɗaukakin sarki sai lokaci ya fita haƙƙin Allah da haƙƙin wanda kake aiki a lokacin akansa wanne yafi haƙƙin Allah to haka ake yin tarjihin haƙƙoƙi sai ka duba kaga yanzu da haƙƙin mahaifanka misali haƙƙin mahaifanka matsayinka na namiji da haƙƙin wani yaranka ko wanda kuke tare da shi a wajen aiki wanne yafi wannan iyayenka sun umarce ka kai wani abu ga kuma wani a waje yana neman wani abu a wajenka sai kai tarjihi wanne suka fi haƙƙi iyayenka ina fata an fahimta ga haƙƙin iyalinka ga haƙƙin wani a waje misali shi ma wanne yafi sai ka rinka tarjihi to haƙƙin da yafi kowanne haƙƙi a wajen kowanne daga cikin shi ne haƙƙin Allah maɗaukakin sarki bai ba a muƙarinarsa da haƙƙin wani duk inda haƙƙin Allah ya ci karo da haƙƙin wani sai ka bawo haƙƙin wani kai haƙƙin Allah to idan lokacin sallah yayi sai a tashi a je a yi sallah Allah subhanahu wataala ya ce karshen waɗannan ayoyi ulaika da ya gama kawo su sufofin sai ya ce ulaika kaga irin waɗannan humul warithuna su ne magada me za su gada sai Allah ya ba mu amsa ayar gaba sai ya ce allazina yarithuna al-firdaws su ne za su gaji aljannar firdaus Allah ya samu daga ciki martabati aljanna can kololuwan martabobin aljanna can karshe firdausi ce daga firdausi sai kuma kai kasa a cikin aljannatai kusan aljannatai yadda suke mataki mataki da hawa ne kamar yadda muka shafe ne to ta can karshe ita ce firdausi daga cikinta annabi sira da aminci tsara tabbata a karshe ce anharul janna qoramun aljanna daga ciki suke kwararowa suke shiga cikin saura a cikin ta manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallam Allah ya samu a cikin ta duk da gidan annabi sira da aminci tsara tabbata a gare shi ba dai yake da gidan kowa ba ba dai yake da gidan kowa ba shi yana can can kololuwa yana can kololuwa sallallahu alaihi wasallam to amma dai misali a ce ko da estate ne misali a ce kana estate ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a garin nan rayuwa estate din kai ma kana rayuwa me yake wannan dadi da dadi ya sosai kai kuma ga estate din annabi duk da gidanku ba ɗaya bane amma da estate din menene ɗaya ne Allah ya samu a firdausi amin eh amma ba sai an yi aikin firdausi ake samun firdausi Allah ba mu allazina yarithuna al-firdaws su ne wadanda suke gadan al-firdaws hum fiha khalidun Allah ya ce su suna masu dawwama a cikin ita aljannar Firdaus. Allah madaukakin sarki ya samu daga ciki. Kuma nan zamu dakata insha Allah ta'ala. Abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya. Yan uwa akwai dan rashe-rashe da ake a wannan unguwa ta mu. Akwai Alhaji Garba da ya rasu. Makwacin masallaci wanda kusan tare da shi muke sallah kusan ko da yaushe. Allah madaukakin sarki ya masa gafara. Allah ya masa rahama ya fakura kuransa. Abinda ya bari Allah madaukakin sarki ya kula masa da shi. Kuka rasu wanda ake nan makwata ma wata bayar Allah ita ma Allah madaukakin sarki ya mata rasuwa ita ma Allah ya ji kanta. Allah ya gafarta mata. Dukkan wanda suka rasu da masu mamata Allah madaukakin sarki ya gafarta musu. Allah ya musu rahama. Ya sa aljanna Firdaus makoma a gare su. Idan ta mata zo Allah ya sa mu cika da imani. فسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ولا حول ولا قوه الا بالله والسلام عليكم ورحمه الله.